daga nan birnin Washington a gundumar Columbia a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 1641 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodin shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com.
Ka almasi garba ne da Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe, muke farin cikin sake kasancewa da ku cikin wannan shiri na musamman.
A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a yau ne za a fara gabatarwa da bayyana sakamakon zabe a matakin tarayya a hukumar zaben Najeriya ta INEC.
Sannan za ku ji abinda hukumar tsaron farin kaya ta DSS ke cewa bayan da aka zarge ta da kama kakakin yakin neman zaben dan takarar PDP injiniya Abubu Galadima.
Muna kuma tafa da wasu rahotanni daga wasu jihohin Najeriya dangane da abin da ya shafi tattara sakamakon zabe da aka yi na shugaban kasa da ra'ayin majalisu. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. 'Yan Najeriya sun ci gaba da jiran sakamakon zaɓe tun daga jiya Lahadi, yayin da ake ci gaba da ƙidayar ƙuri'un zaɓen shugaban ƙasar, inda 'yan takara suka yi matuƙar fafatawa. An ci gaba da yin zaɓen a gurare kaɗan a wasu yankuna. Sannan hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta wato INEC a takaice ta ce za ta sake saka ranakun da za a sake zaɓe a wasu ɓangarorin jihohin Lagos, Rivers da kuma Anambra, inda aka samu matsalolin jefa ƙuri'a a ranar Asabar. Ba a bayyana hakikanin guraren da abin ya shafa ba. Wakilin sashen muryar Amurka na English to Africa, Peter Clotty, da ke Abuja, ya rawaito cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC a takaice ana sa ran za ta fara bayyana sakamakon zaɓe a yau Litinin. Tuni shugaba mai ci Muhammadu Buhari da babban abokin adawarsa Atiku Abubakar, kowannensu ya fara hasashen yin nasara. Wani hadimin shugaba Buhari, Bashir Ahmad, ya aika da saƙon Twitter a jiya Lahadi da safe yana cewa, "Ina kwananku 'yan Najeriya, wannan karan ma godiya gare ku da kuka sake zaɓar shugaba Muhammadu Buhari jiya Asabar, tuni sakamako ya fara fitowa kuma sun nuna nan ya yi galaba matuƙa. Mafiya yawan masu kaɗa ƙuri'un sun zaɓi Buhari, shugaba Muhammadu Buhari kuma ya kama hanyar nasara." Abubakar na jam'iyyar PDP ya ce suna samun nasara a gurare da dama, ciki har da birnin Lagos. Kuma Abubakar ya fitar da wata sanarwa cewa saura kaɗan mu fita daga ƙangin da muka shiga na shekaru huɗu ya zo ƙarshe, don haka tare za mu yi aiki domin ciyar da ƙasarmu gaba. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce yana da ƙarfin gwiwa kan ganawar da zai yi da shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un a kan ƙoƙarin da Amurka take yi na kawo ƙarshen barazanar da makamai masu linzami na Koriya ta Arewa ke yi. Trump ya faɗa a saƙon Twitter da ya aika a jiya Lahadi cewa, "Dukkanmu muna sa ran ɗorawa kan ci gaban da aka samu a taron da muka yi a Singapore, wato dai daƙile wanzuwar makamai masu linzami." Bayan da suka yi taron farko a watan Yuni na bara, Trump ya yi alfahari yayin da ya dawo Washington da cewa, "Yanzu kowa zai ji yana cikin kwanciyar hankali fiye da ranar da na karɓi mulki. Babu wata barazanar makamai masu linzami daga Koriya ta Arewa, amma kamar yadda za su haɗu ranar Laraba da kuma Alhamis tare da Kim a Hanoi, babban birnin ƙasar Vietnam, akwai ƙwararren alamun cewa ci gaban da aka samu bai kai yadda har za a fara batun gindaya sharuɗan kawo ƙarshen shirin makaman Koriya ta Arewa kamar yadda ta yi alkawari ba." Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa wa gidan talabijin na CNN a jiya Lahadi, "Babu wani canji a takunkumin da Amurka ta saka wa Koriya ta Arewa, har sai ta yarda ta amince da duba gaba ɗaya shirinta na watsi da makamai masu linzami." Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump ya jinkirta shirin sake saka wani sabon haraji akan China saboda abin da ya kira babban ci gaba da aka samu a tattaunawar da ake yi kan batun cinikayya. Wannan ƙarshen mako ne mai kyau sosai ga Amurka da China, inji Trump a saƙon Twitter da ya aika jiya Lahadi, yana cewa dukkan ƙasashen biyu sun samu ci gaba mai yawa kan muhimman batutuwa masu nasaba da fasalin al'umma, ciki har da batun kare ikon mallakar fasahohi da hidindimu da harkokin noma, kuɗaɗe da kuma sauran al'amuran. A da shugaba Trump ya tsaida ɗaya ga watan Maris a matsayin rana ta ƙarshe da zai ƙara kuɗin haraji a kan kayayyakin China na dala biliyan 200 daga kashi 10 zuwa kashi 25 idan ba a cimma wata yarjejeniya ba. Shugaban ya ƙi faɗin yadda ɓangarorin biyu suka kusa cimma yarjejeniyar, amma ya ce zai gana tare da shugaban China Xi Jinping a gurin shakatawarsa na Mar-a-Lago don ƙari yarjejeniyar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rikicin sojoji a Afghanistan a shekarar da ta gabata ya halaka fararen hula sama da 3,800, ciki har da yara ƙanana 927, wanda shi ne adadi mafi yawa na fararen hula da aka kashe a tsawon shekaru 10 da suka wuce. A cewar wani sabon rahoto da tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Afghanistan UNAMA ta fitar jiya Lahadi, ƙaruwar tashe-tashen hankula ya jirkita fararen hula kusan 7,200 da kuma ƙaruwar waɗanda suka mutu da kashi 5 cikin 100 a shekarar 2018.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen wasu na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko dai da yammacin jiya Lahadi ne rahotanni ke cewa jami'an tsaro na farin kaya wato DSS sun je gidan kakakin kwamitin yakin neman zaben dan takar shugaban kasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar adawa ta PDP injiniya Abubakar Galadima, suka yi awan gaba da shi zargin da hukumar ta DSS ta musanta. Daga Abuja ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana.
Fagen siyasar Najeriya a yanzu dai ta ɗauki ɗumi a sanadiyar kame kakakin yakin neman zaben ɗan takarar jam'iyyar PDP injiniya Abubakar Galadima. Labarin kame Abubakar Galadima dai ya fara yaduwa ne daga jita-jita a yammacin jiya, abinda ya sa ne tattaki zuwa gidansa, inda na gana da uwar gidarsa Hajiya Fanna Abubakar Galadima. Na fara da tambayarta ko gaskiya ne an kama mijinta, ga abinda ta ce.
Gaskiya ne, saboda dada yana gindin bishiya a zaune suna hira da wasu mutane, sai kuma suka fita waje wajen masallaci yanda suke sallah. To shine mota ya zo ya wuce wanda ba namba, mutum hudu a ciki, akwai driver, akwai na gaba, akwai mutum biyu a baya, suka wuce ta kofar gidan sai suka ƙara dawowa. Shikenan da suka ƙara dawowa sai suka yi gaba da gidan mutum suka zauna. Shine sai yake ce da wanda suke zaune din, yace shi bai yadda da masu motar nan ba. Shine kuma ban san yadda aka yi ba, sai na ji cewa an ce an kama shi, dan ga wayoyin shi na ma a cikin gida a daki, tunda ya fita bai dawo ba.
To kenan ba ku san inda aka kai shi ba?
Ba mu san inda aka kai shi ba.
Kun yi kokarin bincike ku san inda aka kai shi?
To yaro da ya zo sun kikkira mutane sun gaya musu sun kuma yi reporting. To amma dai dama kin san ana cikin siyasa, kuma gaskiya duk wani magana da yake tasowa akan cewon yin magudin siyasa ko kuma abubuwan da basu dace ba shike magana.
Abin mamaki dai shine hukumar jami'an tsaro masu farin kaya ta nuna ba ta da masaniyar wannan labari, kamar yadda kakakin su Peter Afunanya ya bayyana mani.
The DSS did not arrest Abubakar Galadima. News outlets have been trying to find out from us, and our answer has remained consistent that we didn't arrest him. DSS did not arrest Abubakar Galadima.
Peter Afunanya ya ce mu hukumar tsaro na farin kaya ba mu kama Alhaji Buba Galadima ba, ba ke kadai kika tuntube mu ba, duk wata kafa ta yada labarai da ta nemi ta ji daga bakin mu, mun dai tsaya akan bayanin mu na cewa mu hukumar tsaro na farin kaya ba mu kama Buba Galadima ba. Kazalika hukumar ƴan sanda ma ta nuna ba ta da masaniya, kamar yadda mai magana da yawun hukumar ƴan sanda ACP Frank Mbaye bayyana mani ta wayar tarho. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tumar Allah a gaida Madina. A yau ne harkokin hukumar zaben Najeriya ta INEC za ta bude dandalin sauraron sakamakon zaben shugaban kasa da ƴan majalisu da aka yi a ranar Asabar. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Nasiru Adamu Hikaya ya aika mana daga Abuja.
Hukumar zaben Najeriya ta bude dakin karba da gabatar da sakamakon zaben shugaban kasa a hukumance daga dakin taro na kasa da kasa dake Abuja.
From today, the collation center, which is this very hall, is hereby declared open until the final determination of the 2019 presidential election.
Shugaban hukumar Professor Mahmud Yakubu ya bude dandalin sauraron sakamakon da bayyana cewa jami'an kawo sakamakon daga jihohi na kan hanyar shigowa Abuja. Dan haka za a dakatar da fara fadan sakamakon zuwa karfe 10:11 na Litinin din nan. Haka nan shugaban ya faɗi dokokin shiga ɗakin sauraron sakamakon da suka hada da samun shaidar tantancewa ta izinin shiga. Kwamishinan wayar da kan masu kada ƙuri'a Muhammad Haruna tun farko ya yi bayani kan kalubale da matakan da hukumar ta dauka kan sassan da aka samu rikici ko rashin tsaro da ya kawo akasi a lamuran zaben, wanda hakan ya hada da rasa ran jami'in yi wa ƙasa hidima da ke yi wa hukumar aikin wucin gadi.
An gama zaɓe ko da yake ba lami lafiya ba ko ina, akwai inda aka samu ƴan tashin hankulkula, amma an gama yanzu an fara tattara sakamakon zaben.
Kuma da tun farko an yaɗa zubarin jita-jita bayanai cewa akwai inda lalle zai kai ga a soke zaben a maimaita, wani hali ake ciki kan wannan?
Duk da inda dama ai muna da abin da ka'idodinmu, duk inda aka yi zabe wanda bai ka'idodinmu ba cika ba dole sai za a soke, ko a soke gaba daya ko kuma mu sake koma. Inda muka soke muka ga sakamakon zaben zai shafi sakamakon zabe dole mu koma, amma mun zai shafi sakamakon zaben ba shikenan. Kuma duk wurare da in alal misali an je sun hana a yi amfani da wayansu abubuwa kamar shi wannan smart card reader din, to dama wannan koya ka'idodinmu ya ce mu sa kawai zero ba ai zabe ba a wurin.
Wannan din Muhammad Haruna ya nuna har yanzu kuna nazari kan wasu lamura da baku gama yanke hukunci?
A kwarai da gaskiya akwai muna nazari akan wasu al'ummomi, amma insha Allah duk za mu gama nazari akai.
Abin masu bada sakamakon zabe a yanar gizo su ce wannan ya ci ko wannan ya faɗi, me za ku ce kan wannan?
A wannan kuma ba daidai ba ne don akan ka'idoyin INEC ne kawai kamata su faɗi wanda ya ci zabe, amma kuna iya tattara sakamakon zaben. Shi yasa muka yi wani form da ake kira EC60, ana manna a bango, kana da handset ɗinka wanda yake da kamera dauka, to amma kasan baya da za a yi ba za mu iya hana mutane wayansu abubuwan da suke abinda kawai za mu dai roke su ne cewa don san abin da ya kamata kuma su yi abin da ya kamata.
Da alamu sakamakon zaben na ƙarshe zai iya kaiwa Talata zuwa sanyin safiyar Laraba in an kwatanta da yadda lamarin ya kasance a 2015. Nasiru Adamu Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Nasiru Adamu Hikaya daga Abuja. To yanzu kuma sai jihar Zamfara, inda a jiya aka kammala zaɓe a jihar bayan tsawaita shi da aka yi sanadiyar wasu matsaloli da aka fuskanta, yayin da kuma wasu jam'iyyu ke zargin cewa an tafka magudi a zaben, zargin da jam'iyyar APC mai mulki ta musanta. Daga Gusauga, rahoton da Murtala Faruku san inna ya aiko mana.
Da yammacin jiya Lahadi ne aka rufe rumfunan zaɓe a jihar Zamfara. Rana ta biyu kenan da ake gudanar da zaɓen na shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya a jihar. Hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar ta tsawaita ranar zaɓen ne sakamakon ƙalubalen da ta fuskanta a jihar, da ya sa bata sami kammala gudanar da zaɓen ba a ranar Asabar, kamar yadda kwamishiniyar hukumar zaɓe a jihar Dr. Asuma Usani mai kuɗi ta bayyana.
Kamar yanzu rahotannin da muka samu shi ne wasu wuraren saboda ƙalubale na tsaro an ce za a je a yi wannan zaɓe a wurin, to amma mutanen ba su hito ba, saboda haka muka ce in dai mutane ne ba su hito ba saboda ba su samu hitowa ba, mu kuma ba mu je ba, to za mu sake yin zaɓe don su samu su je.
To sai dai har ya zuwa rana ta biyu zaɓen na ci karo da ƙorafe-ƙorafe, inda wasu jam'iyyun adawa ke zargin gwamnatin jihar ta APC da haɗa baki da hukumar zaɓe da kuma jami'an tsaro domin yin aringizon ƙuri'u. Sanata Sa'idu Muhammad Dan Sadau shine shugaban jam'iyyar NRM na kasa kuma dan takarar gwamnatin jihar a karkashin inuwar jam'iyyar.
Ana kan hanya daga Madu ba a yi zabe ba a dawo. Sakataren watsa labarai na APC na jihar Zamfara tare da sojoji suna raka shi da ƴan sanda aka tare su aka halba bindiga sama. Wakilan jam'iyyun siyasa suka gudu aka kwashe malaman zabe da akwatuna suka je suka shige makarantar ƴan mata suka dangwale ƙura'a. Muna da wata mazaba abinda card reader ta nuna sun je ƙura'a mutum 30 amma an ce APC ta samu ƙura'a 340. Saboda haka ba wani sakamakon zabe da za a shigar a takardar tattara lissahi sai face an duba card reader an diba register ta yi daidai in ba ta yi daidai ba ba za a karba ba.
To sai dai gwamnatin jihar ta bakin sakataren gwamnati Abdullahi Muhammad Shinkafi ta nisan ta kanta daga zargin.
To abinda zan ce ga al'amarin siyasa zargi ba sabon abu bane amma mu a matsayin mu na mutane masu bin doka gwamnati ba za ta yi wani abu wanda bai dace ba kuma wanda ya saba ma doka. Wasu jama'i na adawa ake sun kai suke da mutane to wanda ke da mutane ake iya ba kashi a kore shi kaga duk wannan gaskiya abu ne wanda bai da tushe balanta na asali.
Ita kanta hukumar zaben ta musanta zargin ta bakin sakataren ta a jihar Hassan Sidi Aliyu.
Ba mu tare da kowace gwamnati ba mu tare da wani dan takara mu je muna aiki a matsayin mu na hukumar zabe mai zaman kanta wadda ba ta da hulɗa da kowane party in ba don a yi zabe ba kuma idan mutum ya kawo korafi cewa an yi mai muna so shi kawo mana shaida in ya kawo mana shaida sannan mu kuma dauki mataki.
Duk da yake ana ci gaba da tattara sakamakon zaben a yankunan kananan hukumomi har kawo daren jiya ba a soma kai sakamakon ba a cibiyar tattara sakamako ta jihar. Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
To madalla a gaida Murtala a can jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya wani zargin magudin zabe jam'iyyar adawa ta PDP take ikirarin an yi inda ta ce ta ɗauki matsayar cewa ba za ta amince da sakamakon zaben ba. Yanzu aka kai tsaye ina tare da Haruna Dauda Biyu. Haruna kana jin mu? Yau wato me zaka mana karin bayani dangane da zargin da PDP ta yi inda har ta kira taron manema labarai take cewa an tafka magudi a zaben na jihar ta Borno?
Wato a gidan zai da ita jam'iyyar PDP a ƙarshen jagoranci ɗaya daga cikin ɗan takaranta a Sanata Muhammad Abba Abdiya da shi ma ɗan takara na a Sanata Muhammad Abba Abdiya suka kira taron manema labarai inda suka bayyana yanci tun amince wasu da duk wani sakamako da zai fito na wannan zaɓuɓɓuka kama da na ƴan majalisun tarayya da ma na shugaban ƙasa. Kuma dalilansu shi ne an tafka magudi ɗaya daga cikin sakamakon wannan zaɓuɓɓuka da suke taron ya a suna bayyanawa.
To kaman su ɓangaren da ake zargi da hannu a wannan magudi me suka ce dangane da wannan zargi?
Dama ta fi mai da hankali ne a kan jam'iyyar APC da kuma ita hukumar zaɓe mai zaɓen kanta yadda kuma har yanzu a lokacin da nake aiki da rahoto a garin jiya bai samu na magana da shi hukumar shugaban hukumar zaɓe mai zaɓen kanta da don yana nan a mafita wajen karɓan sakamakon waɗannan ƙuri'u. Kuma zargin ma da suke yi shi ne akwai kamar da ƙuri'u na bogi da su taka bin kada ƙuri'u na bogi da suka ce an yi amfani da su a wasu wurare da kuma kin bayyana sakamako a mazaɓe da suka ce ya kamata a ce an yi a waɗannan mazaɓe duka duk da aida. Sannan kuma sun yi ce sun ya haɗa da cewa su waɗannan jam'iyya na nufi na jihar wato jam'iyyar APC ta hanyar da kake so ta ma sa wasu ƙuri'u fiye da mutanen da aka tantance wato inda aka samu alal misali wasu ƙananan hukumomi an tantance kamar alal misali mutane 1,000 sai da an samu ƙuri'a fiye da 1,000. To waɗannan duk suna cikin zirga-zirgar da ta yi har ma ta kiyaye ita hukumar zaɓen cewa ta soke wannan zaɓe don ko da an bayyana sakamakon ko da ita jam'iyyar PDP ne ta samu nasara ba za ta amince ba ko kuma wata jam'iyya ce da ban ta samu nasara ya ga amince ba saboda cewar su haramtacciya ce tun farko zaɓen.
To yanzu Malam Haruna shin ita hukumar zaɓe ta bayyana matsayinta kan ƙorafin da ake yi a jihar ciki har da wannan?
Na kamar da rere ma da ya fi farko don samu shigara da shi shugaban hukumar zaɓe game da wannan korafi da ita jam'iyyar PDP ta yi da don a daren jiya suna nan suna ta karɓar sakamakon zaɓe to dan samu daman jin ta da shi da ne da wannan batu a hannun ne sai dai Allah ya an gina dan an san jikuwa dan sake in ta ban sun gina ne ne ɗaya su game da wannan kira da ita da irin din da yake a soke wannan zabuka ne da har da nan da siya.
To Haruna, a cikin korafin da ta gabatar na cewa ba za ta amince da zaben ba, ta fitar da wasu gurare da take zargin an tafka an yi magudin kamar kananan hukumomi da mazabu haka.
Akwai kamar kananan hukumomi, ta bayyana kamar kananan hukumar mafa ta ce da ma yana faru da kafin da ba a wannan karamar hukuma kai mutane sun kada dariyar su kai tafiyarsu. Sannan ta bayyana karamar hukumar Jikwa cewa nan ma an tafka magudi sannan sai ta yi da baiti karamar hukumar wato Zamboni kenan. Nan ma ta ce an tafka magudi a wurin an je kamu kuri'u fiye da mutanen da aka tantance to haka aka dinga bayyana ya ci jam'iyyu musamman mata duk mai da hankali kan jam'iyya mai mulki a jihar jam'iyyar APC ta ce duk an mai da hankali ne a kan su an dinga ba su kulutu yadda aka dara ba tare da kuma an yi zaɓen bisa ƙa'ida ba. To shi ne irin abubuwan da ta mai da hankali ta kuma take zargin hukumar zaɓe da ita kuma gwamnatin jihar a kai.
Yawa, to Haruna, bari mu duba batun tsaro da yake ita jihar ta Borno tana fama da wasu 'yan tashi-tashin hankula da suka shafi na rikicin Boko Haram. Kamar ya yanayin tsaro yake ya zuwa yanzu duk da cewa an kammala zaɓukan da aka tsara za a yi?
Alhamdulillahi, sai dai ɗan abin da ba zai rasa ba. Mutum da yi alhamdulillahi da a samu kamar wani tashin hankali sosai ba. Sai dai akwai wasu wurare da muka samu rahotanni cewa an samu ɗan hare-hare. Yau ita ma jam'iyyar PDP ta taɓa wannan batu kamar a Goza da ta ce akwai an kai hari a garin Goza da ai ma zaɓe a garin Goza ba, amma bayanin da take samu shi ne hukumar zaɓe na ƙoƙarin kai sakamakon zaɓe zuwa mazaɓa. Wato zuwa hukumar kenan cewa an yi zaɓe ta ce akwai hari da aka kai saboda wannan hari da aka kai na garin Goza mutanen garin Goza ba su yi zaɓe ba, amma kuma suna ƙoƙarin kai sakamako. To akwai irin waɗannan ɗan matsaloli a nan da sun haka da akan samu, amma maganar da ta bawai ya taka karya karya da yawanci irin rikici ne na siyasa da sauransu a nan cikin gari inda muke yanzu da kan ce ya dan hare zuwa gurin kadarwa saboda waɗannan rubutu. To Allah ya daga ba ma iya samu waɗansu labarai ko kuma adadin da suka faru a irin waɗannan karamar hukumomin da za mu iya kaiwa ko kuma za mu iya samu su a karya kai tsaye.
To muna godiya matuƙa Haruna Daudabiu daga Maiduguri, mun gode kwarai da gaske. To wakilinmu kenan Haruna Daudabiu a can Maiduguri jihar Borno. Yanzu za mu cilla can wato inda za mu yi magana da Babangida Jibril wakilinmu da ke jihar Lagos, mu ji halin da ake ciki dangane da batun abin da ya shafi tattara sakamakon zaɓe. Babangida Jibril, da fatan kana lafiya.
Alhamdulillah.
Yawa, to madalla, wani ƙarin bayani za ka mana dangane da abin da ya shafi tattara sakamakon zaɓe?
To kamar da aka sani har yanzu ana cigaba da tattara sakamakon zaɓe da babban na jihar Lagos da kuma sauran jihohi na yammacin Najeriya, wato Najeriya. Kawo yanzu dai babu wani sakamako a jihar Lagos kamar da shi kakakin zaɓe a jihar Lagos ya tabbatar mani. To sai dai rahotanni ko kuma sakamako da ake samu daga wasu mazaɓu na unguwanni da aka ga aka yi na nuna cewa samun nasara daga jam'iyyar da ke mulki. To sai dai rahotanni da aka tabbatar ma yanzu shi ne sakamako na farko da aka samu na hukumar zaɓe daga jihar Ekiti, shine wanda ke nuna cewa shugaba Muhammadu Buhari shi ya samu nasara a wannan zaɓe a sanarwar da shi babban mai sa ido a wannan zaɓe Professor Idowu Olayinka wanda ke zama mataimakin shugaban jami'ar Ibadan ya fitar shine cewa shugaba Muhammadu Buhari ya samu ƙuri'u 219,231 a yanda Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP ya samu ƙuri'u 254,232 a wannan zaɓe da aka gudanar. Bayan haka kuma akwai 'yan majalisun da suke guda uku gaba ɗaya jam'iyyar APC ta samu nasara da kuma wasu na jam'iyyar wato na 'yan majalisar wakilai guda shida.
To Babangida, baya ga waɗannan sakamakon da suka fara fitowa, shin wani abu ne da ya zo da bazata da kuka lura da shi a wannan yanki na da kake turo mana da rahotanni?
To gaskiya akwai matsala na rashin fitowar jama'a domin kada ƙuri'unsu a wannan zaɓe da aka gudanar, musamman ma dai a nan jihar Legas. Lamarin da kuma yake tada wasu kansu 'yan siyasa da na adawa da kuma mai mulki hankali, saboda mutane da yawa ba sun yi zaɓe ba. To sai dai kuma abu na baya-bayan nan shine, kamar da aka sani, akwai inda aka samu tashin hankali a wata unguwa da ke kusa da Oshodi, inda na aka fasa ma wasu ƙuri'u akwatunan zaɓe, inda kuma zaɓe ta yi bayani akan wannan, ta ce za ta bayyana wannan rana wadda za a tashi gudanar da zaɓe a wannan mazaɓa. Duk da cewa dai ganin wannan mazaɓa ba zai kawo sauyi ko sakamakon wannan mazaɓa da zai kawo sauyi a lokacin sakamakon zaɓe a fara samu ba tun daga wajen nan.
To madalla, mun gode Babangida Jibril, da fatan za ka ci gaba da kasancewa a kallai a lokacin da muka buƙaci neman wato gudun mauka domin jinyar da ake ciki. Mun gode ƙwarai da gaske. To madalla, wakilinmu kenan Babangida Jibril a can jihar Legas ya mana ƙarin bayani dangane da abin da ya shafi tattara sakamakon zaɓe. To a shafinmu na Facebook mun bayyana muku cewa da misalin karfe 11 na safiyar yau ne hukumar zaben Najeriya za ta fara tattarawa tare da bayyana sakamakon zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da aka yi a matakin tarayya kenan. Mun kuma nemi ku bayyana mana ra'ayinku. Akwai wato garkuwa Umar wanda ya ce muna jiran ku insha Allahu, VOA Hausa mun gode. Sai Isa Kofsi a Sarara, muna fatan hukumar zabe za ta baiwa al'umma abin da suka zaba. Sannan Amina Adamu ta ce muna jira mun gode. Sai kuma Garba na Hali Kambakebbi ya ce Allah ya sa a yi lafiya kuma a inganta tsaro a wajen, kada 'yan ta'adda marasa nasara su zo da tashin hankali a wurin. Sannan sai saƙon Sani Umar wanda ya ce mu dai fatanmu Allah ya sa a gama lafiya. Musa Aliyu Adam kuma ya ce Allah ya baiwa mai rabo sa'a ya zaɓa mana shugaba na gari. Sai kuma Dr. Rammo Muhammad ya ce dama abin da muke jira kenan, wannan ya nuna kenan mutane sun
kago ba
an zaɓa jawun da halna ke ciki. To akwai kuma sako daga Haruna Yusuf Daura Walai wanda ya ce muna jinjina hukumar zaben Najeriya ta INEC akan kokarin da ta yi na shirya sahihin zaɓe a faɗin ƙasarmu Najeriya. Muna fatan za ta yi gaskiya da adalci wajen bayyana sakamakon wannan zaɓe. To wani waje ga Muhammad Hafiz Baballe wanda yanzu zai karanto mana labarai a takaice.
To Muhammad, ga labarai a takaice. 'Yan Najeriya sun ci gaba da jiran sakamakon zaɓe tun daga jiya Lahadi, yayin da aka ci gaba da ƙidayar ƙuri'un zaɓen shugaban ƙasar, inda 'yan takara suka yi matuƙar fafatawa. An ci gaba da yin zaɓen a gurare kaɗan a wasu yankuna. Sannan hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta, wato INEC a takaice, ta ce za ta sake saka ranakun da za a sake zaɓe a wasu ɓangarorin jihohin Legas, Rivers da kuma Anambra, inda aka samu matsalolin jefa ƙuri'a a ranar Asabar. Ba a bayyana hakikanin guraren da abin ya shafa ba. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce yana da ƙarfin gwiwa kan ganawar da zai yi da shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un a kan ƙoƙarin da Amurka take yi na kawo ƙarshen barazana da makamai masu linzami na Koriya ta Arewa ke yi. Trump ya faɗa a saƙon Twitter da ya aika a jiya Lahadi cewa dukkanmu muna sa ran ɗorewa kan ci gaba da aka samu a taron da muka yi a Singapore, wato daƙile wanzuwar makamai masu linzami. Shugaba Donald Trump ya jinkirta shirin sake saka wani sabon haraji a kan China saboda abin da ya kira babban ci gaba da aka samu a tattaunawar da ake yi kan batun cinikayya. Wannan
to madalla, mun gode Muhammad Hafiz Baballe. Masu sauraro, da aka makawo ƙarshen wannan shiri namu na hantsi, sai kuma cin anjima za ku ji wata taugar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi in Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballan da Ibrahim Kalmasi Garba da ce Bahiru Diedo ne, sai injiniyanmu Jimmy Cook. Muhammad Lalo ke cewa Auna Lafiya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.